Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 1 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ya ce zai bude ofishi a ƙasar Venezuela don binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar suka yi. Faraministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yin marabus. Haka kuma za a ji cewa masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya Alhamis da sama da dala biliyan 2.4. Da kiyaye Afghanistan daga durƙushewar jinkai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin Taliban ta ƙasar.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya gwamnan jihar Kaduna Nasir Ahmad Yar Rufai ya kai ziyarar jajjaga mutanen ƙaramar hukumar Giwa da 'yan bindiga suka kai wa hare-hare da suka kashe mutane da dama. Ya ce hanya ɗaya ce kawai za a iya maganin waɗannan 'yan ta'adda.
Shekara biyu uku da suka wuce mun sani inda 'yan ta'addan nan suke, an san inda suke. Ni na sha faɗa a je dazuzzukan nan a saka musu bom, duk wanda ke wurin, da mace da namiji da yara, duk a kashe su. Na shekara biyu ina wannan magana, amma sojoji ba su yi ba.
A Ghana kuma za ku ji cewa wani sabon rahoto da hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya yi gargaɗin cewa al'ummar Ghana miliyan 3.6 na iya fuskantar matsalar matsanancin ƙarancin abinci.
Ta sanar da mutane kamar fertilizer ya yi tsada, saboda samun shi ma a sai yana da wuya, don muna dokan kamar kashi 30 duk baki ɗaya muna samun shi daga Russia ne. So yonga abin da ake yi tafiya daga Russia nan ba a samu wannan, shi sa wannan cikas ya zo.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikare ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Russia ta karya alƙawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine, Kyiv, lamarin ya karya wa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai gwiwa kan amincewa da alƙawarin Russia ba tare da nuna shakku ba. Sashen leƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safiyar jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Russia da ke kusa da Kyiv suna nan a inda suke, duk da janyowar wani ƙaramin rukunin su da aka yi. Jami'in ma'aikatar tsaron Birtaniya Air Vice Marshal Mick Smith ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa da alama za a yi ƙazaman faɗa a wasu yankuna a cikin kwanaki masu zuwa. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya bayyana yunkurin na Russia a matsayin wani gargaɗi cewa sojojin Russia na ci gaba da kai hare-hare a birnin Kyiv da sauran garuruwa a arewacin ƙasar. Ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar Venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin Amurka suka yi. Babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Karim Khan ne ya sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyarar kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar Caracas. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba Nicolas Maduro, Khan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin Venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama. Daga cikin wasu matakan, Khan ya ce gwamnatin Maduro ta amince ta bayar da biza ga jami'an kotuna da kuma halartar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗa, ciki har da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tsohon mataimaki a fadar White House Jared Kushner, sirikin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya amsa tambayoyi jiya Alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin ƙasar a bara. Kushner, babban mai ba Trump shawara kuma ɗan cikin gida na farko da ya ba da shaida zuwa yanzu, ya bayyana cikin sirri ta hanyar sadarwa ta bidiyo da ra'ayin kansa ba tare da an bashi sammaci ba. Kwamitin Majalisar Wakilai na tattara cikakken bayani ne kan abubuwan da suka faru a rikicin ranar 6 ga watan Janairu da kuma gano shirya makirci da abokan Trump suka yi na yunkurin sauye sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da kuma karerayen da ake ta yadawa kan ikirarin an tafka magudi da ya haifar da tashin hankalin. Kushina yana dawowa ne daga Saudiya a ranar 6 ga watan Janairu kuma bai kwana a fadar White House ba bayan da ya koma Amurka. Wakilar kwamitin Ellen Loria ta shaida wa gidan talabijin na MSNBC bayan bayyana Kushina cewa ya bada bayanai don radin kansa. Don tantancewa da tabbatar da nasa ra'ayin game da zaben.
Madalla an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Sahoyi kadan da kalaman ministan sufuri Rotimi Amechi kan zagon kasa da ya ce wasu na yi kan harin da aka kai wa jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El Rufai ya ce gwamnati na da masaniyar shirin kai harin jirgin da yan bindiga suka yi ranar Litinin da ta wuce. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Gwamna Nasiru Ahmad El Rufai, wanda ya kai ziyarar jajantawa al'umar karamar hukumar Giwon jihar Kaduna da yan bindiga suka kai wa hararen da suka hallaka mutane da dama, ya ce abu ɗaya ne kawai ya rage a yi maganin yan bindiga shine a bisu daji a murkushe su.
Ko wannan attack da aka yi a jirgin da ya bar Abuja, mun yi wata biyu da sanin suna shirin za su. Mun rubuta ma railway ku daina tafiyan dare, jirgin ƙarshe ya bar Kaduna ko Abuja da la'asar domin ya shiga gari da rana. To duk wannan ina muku bayani ne domin ku san cewa ba wai ba mu sani bane, ba wai kuma ba a ɗaukan matakai bane, amma akwai waɗanda ya kamata su ayyuka wanda har yau ba su yi ba. Shekara biyu uku da suka wuce mun sani inda yan ta'addan nan suke, an san inda suke. Ni na sha fada a je dazuzzukan nan a saka musu bom, duk wanda ke wurin da mace da namiji da yara duk a kashe su. Na shekara biyu ina wannan magana, amma sojoji ba su yi ba. Mu gwamnonin arewa maso yamma nan muna ta mitin da gwamnatin tarayya, muna pushing duk wayannan dazuzzuka wanda duk muna da maps din su, mun san waɗanda ke kowa, jami'an tsaro sun san inda suke, aje a kashe su duka.
Wannan dai ba shine karan farko da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmad Rufai ke bayyana buƙatar ganin an murƙushe ɗan bindiga haddaji ba. Sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin ya zama dole idan za a yi wannan aiki a yi taka tsantsan.
Idan manya-manya mutane masu mulki suka faɗi irin wannan, dole ne a ɗauke shi da muhimmanci. To tunda yake ko sun sani abin da ya fi shi ne, sai su haɗa kansu su kai shi inda za a yi aiki da magana su ɗin a duba a bincika. Sa'annan idan za a ɗauki mataki ne ƙwaƙƙwaran mataki, a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki. Dole ne gwamna ya je magana mai zafi irin wannan, amma daga baya in aka zauna aka yi tunani kada a je bi dan kiba a samu rama, to dole ne a yi taka tsantsan. Shugaban kasan nan shine commander in chief, kuma su sun sani, amma kuma sun yi overwhelming nashi da magana siyasa. Tun yaushe muke faɗi duk wani magana siyasa mun faɗi mu ce a aje shi gefe guda su concentrate akan maganan security dinnan, da ba gono ne ya kamata mu gani suna shiga suna fita da ofishin shugaban kasa ba. Waɗannan service chiefs da security chiefs su muka gani muke mu gani suna zuwa suna kaiwa suna kawa, in sun samu report irin wannan akwai da ake hada coordinating irin wannan report din a kai wa shugaban kasa ya bada order ga abin da za a yi, ga abin da za a yi.
Hararen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai sun kara hawa a cikin yan kwanakin nan, saboda ko a ƙarshen makon da ya gabata kaho ya zuwa daren Laraba sai da yan bindigan suka kai hari a garuruwan Rogi da Dandami a ƙaramar hukumar Igabi da kuma locus ta ƙaramar hukumar Zaria da wasu sassan birnin Gwari da Kajuru. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Firaministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yamma rabus. Ya kuma zargi Amurka da yunkurin hamɓarar da gwamnatinsa a dalilin lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a amincewa ko rashin amincewa da shi a ranar Lahadin nan mai zuwa. Jam'iyyun adawa a majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da ƙudurin rashin amincewa da mulkinsa a farkon wannan watan. Tsohon ɗan wasan kurket ɗin mai shekaru 69 a duniya ya faɗa a daren jiya Alhamis a wani jawabi ga al'ummar ƙasar cewa ba zai yi murabus ba kuma zai tsaya tsayin daka kan tsoma bakin ƙasashen waje. Yana mai yin watsi da tuhumar rashin ɗa'a da 'yan adawar ke masa. Za a gudanar da zaben ne ranar Lahadi. Ko menene sakamakon zai kasance, zan fito da ƙarfina, ba zan bar wannan maƙarƙashiyar ta yi nasara ko ta halin ƙaƙa ba, in ji kan a cikin jawabin nasa. Masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya Alhamis da sama da dala biliyan 2.4 don kiyaye Afghanistan daga durƙushewar jinƙai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin Taliban ta ƙasar. Ba tare da ɗaukar matakin gaggawa ba, muna fuskantar matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a Afghanistan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a wani taron neman tallafi. Ya ci gaba da cewa tuni mutane ke sayar da 'ya'yansu da sassan jikinsu domin ciyar da iyalansu. Tattalin arzikin Afghanistan ya ruguje sosai. Afghanistan da ke fama daga tasirin yaƙi na shekara da shekaru da fama da matsanancin fari da annobar COVID-19, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa 'yan Afghanistan miliyan 20 da abinci da matsuguni da kuma kula da lafiyarsu da sauran abubuwan yau da kullum. Wannan shine neman tallafi mafi girma da aka taɓa yi. Daga cikin manyan ƙasashen da suka bayar taimako akwai Birtaniya dala miliyan 374, sai Amurka wacce sanar da alkawarin kusan dala miliyan 204 a matsayin sabon taimako. Jamus ta bayar dala miliyan 218, sai Japan dala miliyan 109. Baki ɗaya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce masu ba da agaji 41 sun yi alkawarin tallafawa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana. Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa al'ummar Ghana miliyan 3.6 na iya fuskantar matsalar matsanancin ƙarancin abinci. Abin da ya ninka har sau biyu idan aka kwatanta da rahoton matsalar ƙarancin abinci a ƙasar da hukumar ta fita a shekarar 2009. Wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adam, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar ta dogara ne da yawaitar hauhawar farashin kayayyaki da rashin sana'a tare da ƙarancin abinci da tsadan takin zamani domin aikin noma da dai sauransu. To sai dai tuni matsalan ke tasiri akan farashin kaya a kasuwan Kumashi.
Sunana Fati, ina sayar da gujiya da shinkafa. Da shinkafan nan sai da muna sayarwa shi 130, amma yanzu an kara, yanzu 150 haka ke aunawa. Don kayan nan kullun ana karawa.
Akasarin manoma a birnin Kumasi sun ce karancin ruwan sama a bana tare da tsadan takin zamani na janyo cikas sosai cikin harkarsu na yau da kullum.
Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif, kuma muna yin cabbage kuma. Amma saboda rashin ruwa ya sa bamu ya muna yin duka, kamar misali a ringa albasa da cabbage bamu ya muna yin nomen wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci bamu samu ruwa muna ba kaya. Isa ya bari kayan ya bata, ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer, kuma yanzu ga batun fertilizer yayi wuya, isa bamu iya muna samu muna siye kanda.
Malam Jafar Dankwabiya, mai nazari bisa harkar noma da kiwon dabbobi a Ghana, na ganin fitar da abinci zuwa kasashen da ke makotaka da Ghana sabida babu mai tsaya a lokacin da abinci ya bunkasa na maida hannun agogo baya.
A magance fitar da abinci kadan da ake samu cikin Ghana zuwa kasashen da ke kewaye yau. Yau manomi yana aikin shi abu biyu yake duba. Na farko ya samu abinci, na biyu ya iya sai da wannan abincin nan ya ba mu masu ci, samu kudin da zai biya su kufi da sauran. Yanda muka san mai kasuwanci yana yin cinikin shi, haka manomi shi ma kowanne lokaci tunanin shi ne ya zan yi in samu price mai kyau. Kaza in dai Burkina ko Togo sun bani price mai kyau, to na fita da abinci na daga Ghana je da shi Burkina saboda wurin na samu price mai kyau. Kisa gwamnati ya kamanci ya sa mataki saboda ba abinci yayi mana yawani hal muka kasa amfani da shi da yake zamu fita da shi waje ba.
Daya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a yau, Malam Muhammad Awwal, ya bayyana cewa gwamnati tana daukan matakai da dama domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Gwamnati da kanta ta sanar da mutane kaman fertilizer yayi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya, don muna dokan kaman kashi 30 dubbaki da muna samun shi daga Russia ne. So yonga abinda ake tafiya daga Russia nan ba a samu wannan, shi sa wannan ci kas ya zo a cikin sa. Amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakin su. Kasan gwamnati ga ya fara abinda ake kiran shi one village one dam, shine in ka je kowane kauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa bane, ko kaman yanda meteorological service suka fadi kaman an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi noma da shi.
Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Dalamu dai ganin gangarar gungura zaben zakulo sabbin shugabanni a kasa ya sa wani shugaban kungiyar matasa gargadin matasan cewa lallai su kaurecewa zaben tsaffi.
Matasan Najeriya ba za su iya sauya makomansu ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi bane.
Sai kuma tun wasu matasan suka taso domin tabbatar da duniya cewa su ma wannan karan da su za a yi dafifi.
Kungiyoyi sun kada kuɗi, sun kaje sun ka sau form na tsayawa takara. Duk yawancin su abun da suke cewa lokaci ne a ba matasa dama taka ta sorawa.
Wai shin yaya ƴaƴan jabiyar APC da suka tare taron tabbatar da shugabanni a tarayyar Najeriya suke kallon zaben da wasu ƴan ƙasa suke ta faman korafi?
Iko demokradiya din kina tunda an ba kowa dama, tunda dai kowanne kafin sai form din ya san mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera.
Tunda dai sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya tabbatar wa duniya cewa jam'iyyar APC ce za ta lashe zabukan da ke tafe ko da me ko dan me ko da ke, kuma ya ce banda cin zarafi.
Din za a bi a bi, jama za a yi a yi a dabi doka mu ci zabe. Uwar mu ke muru ba za mu fito mu gaya ba.
Sai dai kuma shi ma injiniya Abuba Galadiman da jigo ne a jam'iyyar nan mai kayan alatu ya dauki zafi.
Duk dan Najeriya ya kwana da sanin cewa in Buba Galadima yace zai yi kaza, ko da za a yanka shi zai yi. Mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya.
Waɗannan faso mun taɓa tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan shiryo muku shirin harafi bayan harafi. Shiri na 59 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya cewa yanzu dai a kididdiga shirin ya riga ya yi zurfi. Zurfin kuma amma na zura matasan da ake ganin da su ake amfani idan ana neman ƙarfi. Yasa shugaban wata ƙungiyar matasa a Najeriya mai suna Think Right Forum a turance Kwamarar Sagir Baba National ya ce idan matasan ma suna ganin an bar su a baya, to a gaskiya su ma suna da laifi.
Su wane ne ƴan jagaliyan siyasa? Su wane ne ƴan bangan siyasa? Su wane ne masu yi musu yekuwa su ce sai wane sai wane? Za ka ga matasa ne, amma menene ake yi domin gina goben waɗannan matasan? Wannan abu ne da ya kamata matasan Najeriya su sauya wannan. Ya kamata ya zamana a ce su gane. Kujeran kansila, wanda ana da kansiloli 9,573, ana da ciyamomin kananan hukumomi 774 a Najeriya, ana da abin da ya shafi majalisun jahohi, ana da maganan wakilci na tarayya. Waɗannan matakai guda hudu matasan Najeriya ba za su iya sauya makomansu ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi bane a duk siyasan da za a zo a Najeriya, koda daga cikin wata jam'iyya yake. In dai bata tsaida matashi a waɗannan kujerun ba, matsayin su na akasari sai sun haramta ma kan zaben su. Dubar shugaban kasa da gwamnoni 36 da abin da ya shafi sanatoci guda 109 su rika zaben dattijai a wannan.
Sai dai kuma tun wasu matasan ma suka taso don taka takarar tabbatar da duniya cewa su ne za su maye gurbin dukkanin tsofaffi, domin kuwa daga tsohon gwamnan jihar Sakkwatawa Alhaji Sagir At-Tahiru Bafarawa ya ce ba za a bar su a baya ba tun da ya lakanci kungiyoyin masoya da magoya baya suna ta faman yi mishi dafifi.
Zancen na hito takara ba ni hito takara ba, jama'a da kungiyoyi su ne suka hadu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders, na samu elders, na faɗa musu ga abin da mutane ke da kuduri a kaina. The same kungiyoyi sun kaɗa kuɗi, sun kaje sun ka sayo form na tsayawa takara. Na cewa gashi don Allah ya in cika, don suna son suna ra'ayi da ni tsaya takara. Duk yawancin su abin da suke cewa ga matashi wanda adda experience ɗan gwamnati da harkar kasuwanci na private sector, to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa. Lokacin da aka ba mu jagoranci Ministry of Environment a jihar Sokoto, ƙarshen mai girma gwamna Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya ba mu dama, mun zo mun unhwani da experience ɗinmu, mun ga cewa jihar Sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli. So suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma ina koyo daga mai girma gwamna, to ya kamata a ce ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wannan abubuwan. Wanda ya kawo ni cikin siyasa mai girma gwamna Aminu Waziri Tambuwal shi ya ɗauko mukamin honorable commissioner ya bani mai kula da muhalli, mutane suka ƙara sani na. To haka shi mahina mahina ne, shi kuma mai girma gwamna shi political father dina ne.
To anan da bazarwa za ka yi rawa kina da ta mahita ka koko ta ce mai girma gwamna?
To mahi ba ka yi ɗebe shi, mahi mahi ne. Kuma mai girma gwamna shi ya bani wannan damar har in zo in rawar da mutane suka ga cewa abinda na yi a jihar Sokoto shin jagorancin mai girma gwamna ya kamata a ce ƙara bayan dama mu zo mu ci gaba da jihar mu baki daya.
Tun bayan tattara taron tattaro sabbin shugaban jam'iyyar APC da aka yi na tarayyar Najeriya, wasu 'yan ƙasa ke ta faman korafi. Sai dai kuma ɗaya daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar APC Hajiya Mariya Abdullahi Garkuwar Bakori ta ce babu wani batun korafi a zaben da aka yi, domin an bi dukkanin tsari na demokaradiyya, balantana wani ya ce an yi ƙarfe-ƙarfar saka ƙarfi.
Yawanci mukamin nan gwamnoni aka ba dama su hiddu da mutane sahihai na gari, yadda a samu sanity. Kuma alhamdulillahi abubuwa sun tafi yadda ake bukata.
Kina ganin yadda kuka fito da batun yarjejeniya, daidaitawa, demokradiyya aka yi?
Ai ko demokradiyya din kina, tunda an ba kowa dama, tunda dai kowanne kafin sai form din ya san mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera. Saboda haka ba ni ji su kansu ɗauki abin da zahi.
Kina ganin sa baki da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, kina ganin ya yi tasiri?
Kwarai da gaske, matsayin shi kenan na uba.
Tunuma dai shi sabon shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya, Sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ya bulle na ga dukkanin 'yan ƙasa cewa yanzu haka dai jam'iyyar APC ta buɗe sabon shafi. Har ma yana mai cewa aikin da ke gaban shi shine tabbatar da jam'iyyar APC ta ci zaɓe a ko'ina a tarayyar Najeriya, ko da me ko dan me, don a tarihin shi na siyasa shi ba ruwan shi da wata magana korafi.
Kada a toshewa masu neman shiga zaɓe hanyar za su bi su shiga sun shiga zaɓen nan. Kada a ce za a bai wasu hannun shuni ne kawai dama su yi shiga zaɓe su yi takara, domin tikitin APC ba na saidawa ba ne ba, wanda abu da ya faɗi kenan. Kuma ko da mutum muka yanzu nan bayan mun kaɓi ragaban tafiyan wannan jam'iyya na mutane abokin aiki na kashe shi.
Ya kake ganin jam'iyyar bayan saukan shugaba Buhari?
Burinmu Allah ya taimake mu mu samu nasara wannan zaɓe. Ba na tunanin faɗuwa, roƙona a kullum Allah Ubangiji da ka bani wannan matsayi, ba ƙarfi na ya bani ba, ikonka ne ya bani wannan matsayi, to Allah ka tsaya mana. Na kuma gaya musu ba san a zo a yi zaɓe a zuwa na mijin kuka ba, ban yadda da wannan ba. Jiri za a bi a bi, da ba za a yi a yi a dabi doka mu ci zaɓe. Ni na san cewa ba abin yi za a yi zaɓe sai da ka fi ƙarfi na, mun kuma ke da gwamnati uwar mu ke murhu ba za mu fito mu gaya ba a gaya kowa wannan fadi wannan
a ranar laraban da ta gabata ne ita ma sabuwar jami'a mai alamun kayan marmari ta murgina gaggan jami'ar zuwa kasa dan sabon zaben zakulo shugabannin jami'ar masu kayan marmarin da su ne za a tafi kamun kifi har ma an ji jigon jami'ar masu kayan marmarin injiniya Abuba Galadi mana ga wa duniya jami'ar ce ke da nasara lokacin da ya dauki zafi
a dukkan jihar da take kasar nan ba wanda ba a yi wannan taro ba kuma waɗansu tarukan ma yafi tarukan da ake na ƙasa na manyan jam'iyyu guda biyu da mutane suke ganin cewa babu irinsu kuma fatan mu ne wannan jam'iyya duk mai hankali ya sani a yadda waɗannan manyan jam'iyyu suke taka haƙƙin ƴaƴansu balle sauran ƴan adam musamman talaka da kiyayya da suke da ci gaban al'umma mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya cikin ikon Allah
shin menene ne wanda ke ƙasa ne wanda umma Najeriya ba su sani ba
duk dan Najeriya ya kwana da sanin cewa in Buba Galadi mai yace zai yi kaza koda za a yanka shi zai yi mu muna son mu kwatanta adalci kuma adalcin nan za mu yi in ku muddin muka yi adalci to Allah yana nan zai goya mana baya
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fana ƙara karewa saboda ka saura kirs a fara kiran su tsaffi domin kowa daga juma nan saura kwanaki 423 ne su yi sallamar sakin kujerun su koma gida wata kilma a cikin su sai kajo sun wuce gidan wakafi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da kuma Muhammad Nasir na jihar Sokoto sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri don tabbatar da tabu kwakwafi ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma no mako idan Allah ya saki sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
Allahu Rahmanu Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sunana Muhammad Abdullahi Suru Fulaija imamu na masallaci na Alhaji Muhammadu Sunusi Dantata wanda ke nan Center Nigeria Abuja nasiha ta musamman a wannan lokaci na shigowa watan Ramadana wanda muna gab da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala da saukata alqur'ani da yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumushiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kuma yana cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum da dai maganganu da yawa a cikin alqur'ani inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi laylatil qadr ga sunan aloyi da yawa ya kamata ne gaba daya yi la'akari cewa shi wata ramadanin nan ya zo ne saboda godiya ga Allah Allah ya saukar da alqur'ani a cikin wannan wata wanda wannan alqur'anin shine babban konstitusi rayuwar dan adam gabaki daya saboda musulunci karantarwa sa bai tsaya wajen musulmi ba yana karantarwa ne ga dukkan dan adam babban abin da ya kamata mutum ya kowa ya tsara take zuciyarsa ya tari wannan wata mai alfarma da sakakkiyar zuciya da tuba da gyara halayya da yafiwa ga waɗanda suka wa mutum ba daidai ba saboda shi ma waɗanda yawa ba daidai din ba Allah ya yafi musu da haka watan Ramadana yana bukatar a yi azumi azumin ba wai rashin ci ko sha ba a'a baki ya kamu zuciya ma ta kamu din ba abin da yake na alkhairi ba kada mutum ya zamanto yana azumi bayan yana azumi maganganun sa ba su daidaitu ba zuciyarsa ba ta daidaitu ba muna fatan Allah ya daidaita halayya muka baki daya da sabon albarka a cikin wannan watan ya kai mu a watan ya karba mana ibadan mu ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan wata
da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takeice
Kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Russia ta karya alƙawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kyiv, lamarin ya karya wa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai guyuwa kan amincewa da alƙawarin Russia ba tare da nuna shakku ba. Sashen liƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safe jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Russia da ke kusa da Kyiv suna nan a inda suke duk da janyewar wani ƙaramin rukuninsu da aka yi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Sarfil Hashim da ya karanto labarai, sai Salamun Abo da ya daidaita mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, sai mu haɗu a shirinmu na hantsi.